الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا جدد قدير مقالة تعالى ليتير دمو أتكلم من السافية سافية الليتنين safiyar 19 ga watan 5 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 daidai da 10 ga watan 11 miladiya 2025 muna karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin taysirut tauhid tauhidi a sauƙaƙe kuma yau da izinin Allah zamu dora daga inda muka tsaya shafi na 43 a cikin majalisi na 42 Sheikh Bint Muhammad bin Abdulrahman ibn Qasim wannan mawallafiya Allah ya saka mata da alkhairi wannan gaba tayi magana ne akan shurutu qabuli al-ibada sharudan karban ayyuka kuma mun yi matashiya mai fadi ta yadda darasin mu da ya gabaci wannan kusan mun yi bayani akan yadda wasu suka ce sharuɗan guda uku ne wasu suka ce sharuɗan guda hudu ne kuma kowanne idan mutum ya ambace shi kusan yana da madogara abin da ya faɗan gaskiya ne to ita anan ta ambaci guda biyu ne a matsayin sharaɗin karɓan ayyuka yanzu sallah muka yi yanzu karatu muke yi musulmai suna yin azumi ko na farilla ko na nafila suna yin umra suna yin hajji suna wasu ayyuka na kyautatawa junansu a matsayin sada zumunci ga ma'abuta zumuncinka makusantanka danginka sa'annan kana kyautatawa bayin Allah koda ba danginka bane ka kyautatawa makwabci ka kyautatawa talaka ka kyautatawa mabukaci duka waɗannan ibadodi ne to lallai Allah ba zai karbi waɗannan ibadodin ba sai in farko dai kana musulunci kai mumini ne wannan kuma mun gabatar da shi a cikin wancan darasi da nasoshi da ayoyi da suke nuna aikin mutumin da gashi dai sadakan yayi kai ko ya tashi ma yayi sallah tare da musulmai yaga suna yi shi ma ya ce bari ya taya su ko yayi azumin tare da su inda bai gabatar da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shar'in da ke inganta masa aiki ba to ba ruwan Allah da wannan aiki na biyu sai ya zama Allah ne da kansa ya maka izini cewa ka bauta masa da wannan abin abin da kai bautan da shi ya zama akwai aya akwai hadisi ba wai ka kirkiro kawai ka ce zaka na tafiya ba takalmi a gari zaka na shiga wurare masu duwatsu duwatsu kana wahalar da kanka zaka yi yawo a lokacin da rana ta tsananta kanka ba kula babu rawani babu waye din dai wato duka dai dan ka wahalar da kanka ka ji cewa bauta kake yi wa Allah da wannan sai a ce inna Allaha ghaniyun anta alibi hadha nafsa kamar yadda aka samu wani a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta kokarin wahalar da kansa Allah ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ga ya wannan mutumin fa Allah ya wadata baya bukatun yadda wannan yake azubtar da kansa saboda mi Allah bai ce ka bauta masa da wannan abin ba inda aka ce kawai musulmi ya cire hula ko ya cire rawani shine lokacin da namiji kenan lokacin da ya haramar aikin haji to nan an ce kar ka rufe kanka shikenan a wannan wajen ne bayan nan kuma shikenan kai ta rufe kanka amma ka ce bari ka zauna kanka ba komi kuma hakan bauta ne ba a yanayin aikin haji ba sai a ce ba a bukatun haka ko ka ce bari kai tafiya ba takalmi ko a wani yanayi da zaka sha wahala da sauransu sai a ce sharadi na biyu shine abin da zaka yi bauta wa Allah din ya zama Allah ne maka izinin ka bauta masa da wannan abin don haka duk wani abin da ka kirkiro babu aya babu hadisi kace zaka yi bauta wa Allah da wannan abin to Allah ba ruwansa da wannan bautar amlahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah to kun ga waɗannan guda biyu sai a hada da wanda malamar ta ambato su wanda za mu yi karatu faffada a cikin su tace shurutu qabuli al-ibada sharudan karban ibada karban addini karban aiki za ga wasu ayoyin suna cewa mukhlisina lahu ad-din kaga an ce addini aikin ka na addini sa'annan a wani wurin sai ka ji an kira shi al'amal aiki kamar yadda nan aka ce shurutu qabuli al-ibada wasu malamai sai shurutu qabuli al-amal Allah ta'ala yake cewa wa ma umiru illa liya'budu Allah nan an ambace shi da ibada mukhlisina lahu ad-din sa'annan faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan saliha, ko ka kira shi da addinin bawa ko ibadar bawa ko aikin bawa, to ga sharuɗan karban wannan ibadar, ga sharuɗan karban wannan aikin. Liqabulil ibadati shartani, malamar tace dangane da karban ibadar ka ya kai bawan Allah akwai sharadi biyu. Kun ga bata ambaci waɗancan guda biyun da muka gabatar da su ba, tace al-ikhlasu wal mutaba'a, na farko tsarkake niyya ga Allah, ya zama Allah ka nufa da aikin, ba yaban mutane ko sanin mutane ga aikin ka ko jin mutane ga aikin ka kamar karatu da kake yi da abin da za a iya ji da kunne, ba kuma ganin mutane da idan su ga aikin da kake yi ba, a'a wato ka tsarkake niyyar ka, ya zama kai dai ka nufi Allah, ya gani Allah ya bada sakamako a kai, Allah ya ji, wanda kuma duk abin da kai ko na kirkin ko na banzan Allah ya sani, Allah ya gani, Allah ya ji, kuma Allah zai yi sakayya a kansa in alkhairi ne ya saka maka da wato alkhairi, idan kuma sharri ka aikata sai Allah ya saka maka da abin da ya dace da kai. Dan haka na farko shine al-ikhlas, tsarkake niyya, na biyu al-mutaba'a, koyi da shari'a cikin wannan aikin, koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sabi wa sallam cikin wannan aikin. To kun ga guda biyu ta ambata, na farko yana da alaka da Allah, na biyu yana da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wannan kuma shine ya hade mana wato ma'anan kalmar nan ta la ilaha illallah, babu abin bauta, ba wanda ake nufansa da aiki na addini in ba Allah ba. Sa'annan bangare na biyu kuma Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shine za a yi koyi da Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam cikin wannan ibadar. Dama shi yazo da shar'iyyanta, shi yazo da cewa Allah ya shar'anta wannan ibadar, a bauta masa da wannan abin da kai bautan da shi, yazo da wannan din a cikin Alkur'ani ko yazo da shi a cikin hadisansa, cikin zantukansa, cikin ayyukansa, cikin kuma abin da ya na tabbatar da sahabbai cewa su bauta wa Allah da waɗannan al'amura, da waɗannan ayyuka, da waɗannan ibadodi. Dole ya zama ta ɓangaren alaƙar ibadar da Ubangiji, ya zama shi aka nufa shi kaɗai, ba a nufi yaban mutane ko wani abin duniya da wannan ibadar ba, a an nufi yardar Allah, an nufi aljannan Allah, an nufi sakamakon Allah. Sa'annan ta ɓangaren kuma alaƙar ibadar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zama dama shi ya shar'anta ta, kuma da shi aka yi koyi cikin aikata ta. Yayi ibadarsa, yayi sallarsa, yayi azuminsa, yayi kowane ibada. Shi yasa in muka zo wannan gaba muka ce ana ambato abubuwa shida, a ce ibadar dole sababinta shari'a ne ta sababa shi, ko kuma in wannan abin ya faru to ayi kaza, sababin ya zo daga shari'a. Na biyu jinsin abin da ake yin bauta da shi din, jinsinsa shi ma ya zama shari'a ne tace a bauta wa Allah da irin wannan jinsin. Na uku gwargwadon da ake yi, in kaman salloli ne ai kun ga azhar sai a ce rak'o'in ta hudu, amma asuba biyu, magriba uku, to kaga gwargwado, ba za ka zo kai azhar raka'a biyar ko ka zo kai azhar raka'a bakwai kuma ka ce azhar kai ba, a'a sai ya zama gwargwadon shari'a ne ta zo maka da shi. Sa'annan ramadanin ka ba zai zama 35 ba, ka bambanta da sauran musulmai, sai ya zama 30 ne ko kuma 20. Gwargwadon wato zakanka, sai dabbobinka sun kai kaza, sai amfanin gonanka ya kai kaza, kafin a ce a cire kaza, abin da za a cire din shi ma yana da wani gwargwadonsa. To a takaice, bayan sababi da jinsi akwai qadar, sai kuma abin da ake kiransa al-kayfiyya, shine wato yadda ake yin wannan ibadar, yanayin ibadar. Ya zama ka koya daga makarantar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abu wato na biyar daga cikin ababen da ake kula da su wajen koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya zama az-zamanu, haka na shida kuma al-makan. Idan wannan ibadar tana da lokacin da ake yin ta, kamar asuba tana da lokacin ta, azhar tana da lokacin ta, la'asar tana da lokacin ta, magriba tana da nata, ramadana yana da watan da ake azumtar sa, ba za ka yi shi kafin watan ba, ba za ka yi shi bayan shudewan watan ba, aikin hajji yana da lokacin sa. To wannan zamanin da aka ce ake yin wannan ibadar, sai lokacin ya zo kafin ka yi shi, kafin kuma Allah ta'ala ya karba maka, idan ka yi shi kafin ko bayan, ba ruwan Allah da wannan ibadar. Sa'annan al-makan, akwai ibada da take da gurbinta, ba za ka je kasuwa kace kai a can zaka yi itikafin ka ba itikafi a masallaci ake yi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid dan haka duk abin da shari'a tace yana da gurbin da ake yin sa kaman aikin haji ba yadda za a yi ka tafi America kace kai a can zaka yi arfanka dole dai Makka ne a Makka ma kuma filin Arafat sannan a aikin hajjin ka zaka je Mina zaka je Muzdalifa zaka yi tawafin dakin Ka'aba zaka yi sa'i tsakanin Safa da Marwa duka wato wurare ne da shari'a ta ayyana wasu ayyanannun ibadoji da wasu ayyuka da ake yin su to in kai su a wannan wurin shikenan shi yasa shekaran nan kada yara da yawa da masu karanci shekaru ba su sani ba wasu suka zo ɗan Sudan ko muka je Eldorado da su wato tun zamanin gwamna wanda ni Ahmad Mu'azu Allah ya rahama wa mahaifiyarsa kwanan nan mahaifiyarsa ta rusko suka ce su ɗan asalin yankin nan ne ɗan su Beti ne ɗan yankin Misauni amma zama ya kama su a ina Sudan dan haka sun dawo kasar su suka dawo su fiye da 100 ɗan Sudan a Misau gwamnati ta ba su gonakai ta ba su me ta ba su shanu ta ba su tractor haka dan su yi noma da sauran su aka ba su Eldorado suka zauna a wajen dai daga cikin su yace wai shi Annabi Isa ne anan Misau fa shikenan kawai suka fara kewaye wani gubai shikenan a zo a yi dawafi a wajen ba sai an je Makka ba ya Ka'aba muka je muka samu duk sun tattake wajen saboda yawan abin din su tattakawa haka suna kewaye wannan wurin da suke sallah a filin Eldorado ko don shikenan yanzu kawo musulmai kenan sun samu sauki wannan wahalar da kake yi da biyan kuɗi mai yawa da hawa jirgi da duk gashi anan mai sauma za ka yi to da suka girgiro wannan abin nan su aka ce to a shirya zama da su mutanen ka kawai sai ga su wajen zindi can sun gudu sun tattara daga ƙarshe suka bar yankin nan ina suka koma ne wajen Adamawa ne ko ina ne daga ƙarshe dai za a yi muƙabala da su ibada ce da tana da gurbin ta dole sai a can gaga wani abu ne a zamanin gwamnatin Ahmad Mu'azu wadda ya kammala abubuwan sun daga 2003 ne ba ko a sabin ne mulkin Mu'azu to shikenan dai a wannan shekaru takwas din a nan yi abin a nan su ma suka yi abin da suka yi kaga mai karamin shekaru sai dai ya ji labari to ibada ce da tana da gurbin ta in kace zaka yi ta a wurin da ba a nan Allah ta'ala ya shar'anta ta ba ruwan Allah da wannan ibadar taka ya zama cikin kirkirarrun abubuwa kuma lokaci guda suka kunyata lokaci guda suka kunyata aka ce za a je a tattauna da su a yi muqabala da su a yi mujadala da su da sauran su ba su da hujja ba su kawo maka aya ko hadisi akan wannan ba amma wanda zai ce a je a yi Ka'aba kaga zai ce Allah ya ce ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Baita al-Harama qiyaman lin-nasi kun ji Ka'aba وشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم فأن وتآير ما في سورة آل عمران الله يمكن أكم من مكة ببكة مباركا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا farkon ɗakin da aka sanya shi wa mutane a matsayin ɗakin bauta shine wanda yake can Bakka ɗaki ne mai albarka kuma shari'a ne ga talikai fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim kun ga an gaya maka ma wurayen da in ka je aikin haji akwai rakawai guda biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar mana a yi su a bayan maqam Ibrahim Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila kaga sai yace Allah ya dora wa mutane rukuni ne daga cikin rukunin musulunci hijjul baiti ziyaran ɗakin sa ga wanda ya samu daman zuwa wa mun kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin to ga shi kun kawo ayoyi akan haji akan ɗakin Allah akan Ka'aba akan Makka da sauran su to wanda yazo yake ya bisa Eldorado in ka ce kawo aya ko hadisi yaya arama misauta fi Qur'ani dawo da gore mutum waɗannan abubuwan da muke yi na ibada in an ce suna da gurbin su to zaka samu aya ce ko hadisi tace a wajen zai da muke magana itikafi muka ce dole sai a masallaci wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid to wanda zai ce maka kai itikafi a cikin class ba masallaci ba ballantana a kasuwa ko wani daki can ya sama maka ya ce na sama muku wajen itikafi kawai ga wannan hall din duk wani mai itikafi ya zo hall din mu
Ta wace makaranta?
Faldi.
Ko town hall a tsakiyar gari haka wanda ake meeting na tsakiyar na al'umman gari. Haka ba maganin itikafi a hall ko a daki ko a kasuwa ko a wani gundaban in ba a masallatai ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin masallatai uku da cewa amma fi son itikafin ma ka yi su in ka samu dama a masallacin haramin Makka ko masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina ko kuma masallacin Baitul Maqdis. Ya halatta kai a tsaron masallatan. Amma dai an fi so ya zama mai da waɗannan masallatan wanda aka ce la tushaddu rihal illa ila thalathi masajid ba a yin bulaguro su kutum takanas ta bi sauko ta Kano ko a ce ka tafi wani gari da nufin ibada sai in masallatai uku zaka tafi a duniya masallacin haramin Makka masallacin haramin Madina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma masallacin Baitul Maqdis to duka waɗannan in mun zo kan mu ta ba za mu tattauna akan su malamar tsarin da ta dauka shine in ta dauki al-ikhlas ko ta dauki al-mutaba'a farko za ta ce me tukunna ma ikhlas da aka ce ikhlas tsarkake niyya ga Allah da nufatar Allah shi kadai da ibada Allah ka nufa shi kadai me ma'anar sa sai muka definition din sa na biyu me zai taimake ka wajen tabbatar da wannan lokacin da kazo ibada ya zama ka tsarkake niyyar zuciyarka ba ta harari kowa ba wannan abin da kake yi na karatun alqur'ani ka zauna baka tunanin wani ya gani ko wani ya yabe ka akan sa baka waiwaice shi ba Allah kawai ka nufa me zai taimake ka wajen haka a matsayinka na dan adam a ganka kana yin abun kirki haka mutum yakan yi farin ciki da shi Allah ya taimake shi layin abun kirki yake kamar yadda a ganka kana yin na banza baka son sa to in ka zo yin na kirkin a ce zuciyarka karta waiwaici kowa kawai ka nufi Allah ka zauna a majalisi ana karatu abun kirki ne to kar ka yi dan malam yace kai ne mai zama kar ka yi dan ayaba maka ko akwai wata kyauta da ake yi a ƙarshen shekara ana yin attendance na misali wanda suka halarta daga farko har ƙarshe kar ka yi dan wani abun duniyar da za a iya bayarwa a ƙarshen shekara shi ai yanzu mun yi majalisi 48 kuma dama shekarar sati 48 ne ko ko wani wata yana da sati 4 wata 10 sati 40 wata 2 sati 8 don haka in an samu sati 48 kullum kai ka zo karatu da sauransu akwai kyauta to kar ka yi dan wata kyauta kai dan me dan Allah tunda abin da kake yi din ibada ne ko za a bada kyautan ko ba za a bayar ba ko za a yaba ko ba za a yaba ko za a gani ko ba za a gani ba ko za a fada ko ba za a fada ba kai kai ne dan Allah da yace ayi wannan abin kuma Allah ya gani kuma Allah zai yaba to za a yi definition din ikhlas sa'annan a yi definition a kawo sabbuba da abubuwan da za su taimake ka wajen tabbatar da wannan din sa'annan shi kenan sai kuma a tafi da biyu don haka mu dauki al-ikhlas li qabul al-ibadati shartan al-ikhlas wal mutaba'a tati awwalan al-ikhlas ikhlasi wanda ayoyi sun zo da wannan ko kuma umiru illa li ya'budu Allah kun ji an ce ba umurce su ba su halittu su mutane da aljanu sai da me su yi bauta wa Allah wama umiru illa li ya'budu Allah da aka halice mu aka sauke mu a duniyar nan aka sauke baban mu annabi adamu a duniya mu kuma aka samu hayayyafa ko ta hanyar shi da mahaifiyar mu matarsa ta haifi yaya maza da mata aka samu auratayya tsakanin su kai ta hayayyafa har muka zo da muka zo din sai aka yi ta turo annabawa da umurni da hani da umurni da hani Allah ya ce wa ma umiru to ba umurce su da komi ba illa li ya'budullah face mutane da aljanu masu hankali su yi bauta wa Allah su yi bauta wa Allah din mukhlisina lahu ddin suna masu tsarkake addini ga Allah ne sa'annan fa'budillaha kai bauta wa Allah mukhlisan lahu ddin ala lillahi ddinul khalis kaji fa'budillaha mukhlisan lahu ddin qul inni umirtu an a'budallaha mukhlisan lahu dini kaji ana ta magana mukhlisan ikhlas ya zo a cikin alqur'ani haka mutaba'a din in mun zo kanta zamu kawo ayar da ta nuna cewa me
يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء شيما هنا ده ملوغر سينا ده آوين سا تو ون إخلاص منيني شي سيتكادي في نيشن قدابيو وجيسو وهو ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه منجي ديفينيشن امبركو إخلاصي da Allah ya ce wa ma umiru ba umurce su ba illa li ya'budullaha mukhlisin lahu din sai da cewar su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini ga Allah mukhlisin suna masu tsarkakewa to shine Allah taqluba ala amalika shahidan ghayra Allah ayyukan da kake yi na addini karka nemi wanda zai shaide su ya san su ya gan su ya ji su kai a ranka karka nemi karka ji kana so da wani a ce ya shaidi aikin kirki kaza da kake yi mana zai shaidi abin da kake yi har ya zama shaida zai iya ce wani yayi wani meye ba in ya gani ko kuma ya ji in wanda ake ji ne an gani to kai a ranka karka sa kana neman a aikin da kai na kirki ko wani irin aikin kirki Allah taqluba ala amalika ala dinika ala ibadatika shahidan ghayra Allah a ce wani ya shaidi wannan aikin har wani ya dame ka babu shi a tunaninka wani ya shaida bai shaida ba dan shi take yi ba kana bin umarnin Allah ne wala mujaziyun suwa sa'annan karka nemi wanda zai maka sakayya akan aiki in ba Allah ba karka sa a ranka kana so wani ya saka maka ta hanyar yabon da zai maka ta hanyar wani abin duniya da zai baka an fahimci wannan kai a ranka ka sa cewa Allah ne kake so ya shaida ya gani ya sani kuma ya gaya mana wa ma takunu fi sha'nin وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل يتي إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه يتي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم يناتي وما تكون في شأن يا كيبابا بذلك أصلا تكوني شأني با تكوني أيكي با ولا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن أنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كفن تتكوني شأني وتكوني أيك به بلا كفن تتكين تلاوة قرآن به كما متاني ولا تعملون من عمل بلاك أيك توني أيك به ألا يتي إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه فاتمون كفن تي أهلرت دا إلي ممو ألا أنا أهلرت دا أبن لك كي با وني شي ساك شيتي وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين با abin da yake fita daga ilimin Allah ko da daidai da kwayar zarra ne ko abin da ma yake kasa da haka abin da baka iya ganin sa da kwayar idan ka ba sai an sa wasu na'urori na hangolensa da girmama abin da yake dan karami ko daidai da hakan baya ficewa daga ilimin Allah dan haka duk abin da ku kasance cikin sa na aiki na kirki ne tilawon qur'ani ne a majalisin ilimi ne zikirin Allah ne a salla ne azumi ne da abin da ma mutum bai isa ya tabbatar cewa kana yin sa ba kaman su azumi saka ya ce kai azumi ne amma la Allah ka kewaya wani go har ka sha ruwanka ka samu dawunka ka shanye ka samu kununka ka shanye goge baki sai ka fito kamar wanda yake azumi za a iya cewa kana yi alhalin ka san baka yi za a iya cewa baka yi alhalin ka san kana yi kuma Allah ya sani to duk wadannan abubuwan da kasance cikin su Allah ya ce ba za ku kasance cikin su ba fa ce mun kasance a halarce da ilimin mu da jin mu da ganin mu yasa aka ce kai tawakkali alal hayy alladhi la yamut wa tawakkal alal aziz arrahim shine wa alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin Allah din nan dai wanda in ka tashi kana kiyamul layli yana ganin ka in an zo ana sujjada da kai da sauran mutane a tarawihi a tahajjud a waye wallahi yana ganin ka sai sujjada da kai ayi ruku'i da kai a tsaya da kai ayi waye duk yana gani innahu huwa as-sami'ul 'alim bayan ya ce alladhi yarak shine wanda yake ganin ka sai ya ce lallai shi mai ji ne innahu huwa as-sami' yana jin duk abin da kake faɗa al-'alim masari don haka Allah ya kasance a halarta da aikin kowani bawa saboda ya san abin da ka aikata na kirki da na banza sa'annan in na furtawa ne ya ji in na gani ne da ido ya gani to lokacin da kazo yin aiki Allah taqluba ala amalika shahidan ghayra Allah karka nemi wani ya shaidi aikin wai ya san kai aikin ko ya ga kai aikin ko ya ji kai aikin in ba Allah ba Allah kuma dama ya sani ya gani ya ji yawa bal abinda ma ka bar shi yake darsuwa kawai a ranka wasabi da khatarat abinda yake kawai darsuwa a ranka yazo ya tafi yazo ya tafi shi ma Allah ya sani balle abinda kai iya bayyana shi dan haka ba abinda yake buya wa Allah wala mujaziyun siwa ikhlasi tsarkake niyya da ake cewa tsarkakewa ko a Hausa sai kokari tsarkake niyyarka ka rufi Allah shi kadai da niyyarka kar ka rufi wani to haka kar ka nemi sakayya a wajen wani ba Allah ba da ko wanda zai baka sakamako ne a kiyama in ba Allah ba akwai me yin sakamako yace inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum zuwa gare mu za a mayar da su duk wanda ya mutu ya koma zuwa gawa zuwa ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan an koma ga Allah din thumma inna alaina hisabahum sa'annan hisabin su yana kan mu Allah shi zai hisabi hisabin kuma zai sakanta liyadziyal ladina asa'u bima amilu wayadziyal ladina ahsanu bil husna Allah zai sakanta waɗanda suka munana da abin da suka aikata da kwatankwacin abin da suka aikata mummuna waɗanda suka kyautata kuma Allah zai saka musu da abin da yafi kyau shine aljanna shi yasa ya tanadi aljanna ya tanadi wuta wannan ya zama gidan fushin sa ne wannan kuma gidan yardarsa to Allah ta'ala yayi haka liyadziyal ladina asa'u bima amilu wanda suka munana zai sakanta musu shine mai sakayya zai sakanta musu da abin da suka aikata su kuma wanda suka kyautata wayadziyal ladina ahsanu bil husna da abin da yafi kyau shine mai aljanna ikhlasi karka nemi wani mai shaida wai ya gani ko ya shaidi ko ya ji ko ya san aikin da kake yi kana so da Allah ran masallaci su san kaza a wani ya san kana kaza aiki ibada ne a to karka damu da wannan babu shi ka karkade shi a zuciyarka wala mujaziyan siwa haka kuma karka nemi wanda zai sakanta maka in ba shi ba shi yasa ko sadakar boye din nan sai tafi sadakar da zaka yi a boye wani ma bai san kai ba tafi akan wanda zaka bayyana kai saboda tsoron kar zuciyarka ya danji kana so ka san wani kana so wani ya san kana yi wanda zaka yi a boye sai dai in Allah ya taimake ka wato zuciyar ta yi tsarki kuma an tsarkake niyyar ta gefe guda kuma kana so irin wannan aikin ya zama abin koyi shi yasa Allah subhanahu wataala yayi magana akan me in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya yace idan kuka bayyana sadakoki to ma dalla da haka wa in tukhfuha idan kuka boye sadakar wa tu'tuha al-fuqara sai kuka ba wa fakirai fa huwa khairul lakum to haka shi ibn al-khair kenan in kana da wata manufa na mutane sun yi karancin bayarwa sai ka dauki abin duniyar da wani yake ganin ta da kima ya za ya dauki kamar kaza a bayar ya za a bada kamar miliyan a kaza sai ka bada miliyan goma ba in kana da iko dan ka nuna girman abin nan da aka ce mu bayar ya kai a bada fiye da haka ma in mutum yana da hali shi wannan kuma dukiyar ce kawai ta tsole masa ido amma kuma in ba sa ba in wani dan asharalle ko wani abin badala ya zo shi kuma irin san la'alla yana fitar da dukiya irin wannan korinkin baninki yan wannan ya bayar shi kuma anan aka fitine shi to sai wani abun alkhairi yazo abun addini yazo abun tallafi yazo wallahi na addini sai ka dauki tarin dukiya ka bayar dan ka zama kudwa in ka zama abin koyi in ka ji cewa kuna yaki da ranka ko dan mutane su gani su yaba maka kake yi to kawai ka boye amma in ka ji Allah ya taimake ka babu wannan din a ranka sa'annan kuma kana fatan kar daga baya zama abun ujubu kana dizi da kai da kai kai kazan nan kai kai kaza ibadar fa ta wuce tun bara kai ko tun wata ɗaya kai ko tun kaza amma kai ma haka wani lokaci kana ma fada ba mu kai kaza ba mu muka samar da kaza ba ta hanyar mu kaza yazo abin da ake neman kai tsakanin ka da Allah kuma ta hanyar da kaza yazo kai da Allah ya taimake kai ka abinci hannunka ta ga ka abinci hanyarka dan ya baka wani lada kai ma lokacin da aka amfana da shi
sai ya zama abin kana jin kai kafiwa ne kai kafiwa ne kai wani me yi to wani mutum ya wato ya ji kamar insha Allah ya tsira daga wannan da yake kuma neman tsarin Allah ya ta abin da sauransu dan ya bayyana din kamar yadda Allah ya ce in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya hada ladaita wa in tukhuha amma in kuka boye kuna tsoratawa aikin kare kare lalace kar wata miyar ta shigo kare zama ba a tsarkake niyya ga Allah ba wa tuhal fuqara ku kuka bawa fakire ko khairul lakum to wannan definition na farko nan ce al ikhlas shine Allah tatluba ala amalika shahidan ghayra Allah wala mujaziyan siwa ko kuma definition na biyu au an yaqsida al mar'u bi ibadatihi kunga tan Allah tatluba ala amalika ala dinika ala ibadatika to nan an yaqsida al mar'u bi ibadatihi taqarruba ila Allah wa tawassula ila dari karamati cewa mutun ya nufi samun kusanci ga Allah da ibadar sa kana neman ka samu kusanci ga Allah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba ana maganan salihan bayi ana maganan annabawan Allah da yadda su ma bautawa Allah suke yi sai kuma wasu suke zuwa suna kokarin bauta musu ulidu alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila kace ku roki wadanda kuke bauta musu koma bayan Allah din ku musu bautan amma a sani wadanda kuke riyawa koma bayan Allah har ku bauta musu ko kuma ku roke su ku sani fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum idan wani bala'i ya sauka akan ku basu isa su farange muku shi ba basu isa su kawar muku da shi ba qul ud'u alladhina za'amtum min duni kace musu ku yi bauta ku roki wadanda kuke riyawa koma bayan Allah duk wanda kuke bauta musu koma bayan Allah fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum za su yaye muku ba in ya sauka wala tahwila ko su karkatar da shi daga gare ku zuwa ga wasu a ce ayi bala'in da ya sauka a gari kaza ko unguwa kaza mun dage shi mun mayar da shi unguwa kaza a'a ba wanda ya sai in kun ga haka ya faru to Allah ne ya yaye muku ko ya dauke shi ya kai shi wani wuri sai aka ce ulaika alladhina yad'una a cikin wadanda ake riyawa ko ake bauta musu sai ana bautawa salihan bayi salihin bawa ko annabi zai ce a zo a bauta masa furbutun Allah to sai ya ce ulaika alladhina yad'un su wadannan din na kirkin su su ne wanda suke roƙon Allah yabtaghuna ila rabbihimul wasila suna neman kusanci zuwa ga ubangijin su kowa yana ta gogoriyo yana ta aikin ayyuhum aqrabu waye daga cikin su zai fi me samun kusanci ga Allah din wayarjuna rahmatahu suna fatan samun rahmar Allah wa yakhafuna azabahu suna tsoron azabarsa inna azab rabbika kana mahdura azabar ubangijinka ta kasance wato abun ki ne ga mutumin kirki mutumin kirki yana tsoron a ce Allah ya azabtar da shi to kaga an ce ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasila to kai ma in ka zo duk abin da zaka yi na bauta an yaqsida al mar'u bi ibadatihi taqarruba ila Allah man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa man atani yamshi ataituhu harwalatan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba a wacce aya aka ce fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab aka ce wasjud wa qtarib kai sujjada kai ka kara samun kusanci ga Allah yana daga cikin ababen da zai kara kusanta ka ga Allah shi yasa aka ce aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbih wa huwa sajid lokacin da kake samun kusanci ga ubangijinka shine lokacin da ka duka kake sujjada gashi dai kai kasa amma kafi kusanci ga ubangijinka saboda shi ya nemi ka gana da shi a irin wannan yanayin kuma ganawarka da shi a lokacin sujjada shi yasa aka ce mi fa amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabba wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a fa qabilun an yustajaba lakum
don haka wasu duk wa katari kai sujjada wa Allah sai ka ƙara samun kusanci saboda me ganawa ce da Allah da bawa yake yi ko bawa yake ganawa da Allah a lokacin sujjadarsa to shikenan in ka zo kana sujjada in ka zo kana sallah in ka zo kana karatun alqur'ani in ka zo ka zauna kana zikiri in ka zauna kana salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ka tafi sada zumunci a matsayin ibada da ƙara kyautatawa tsakaninka da ƴan uwanka da danginka duka ibada kake yi to an yaqsid almar'u bi ibadati wannan abin da kake yi na bauta din ya zama manufarka shine at-taqarruba ila Allah dai samu kusanci ga Allah kace Allah ya karbi abin da kai ya ƙara kusanta ka gare shi manufarka kenan ba wai in ka je wajen wani a matsayin danginka mai kudi yana ta goma shi yana goma ta arziki irin wannan lokaci da ake girbe gero ake girbe dawa ake gurfar gyada ake roron wake dama riɗi ma an gama aikin sa an yi waye ai akwai ga manda asali sa da zumunci mutun yayi ba amma zai dan dauki dan goman sa daga gari dan yi shirin sa da dan sigan sa saboda ya san a can akwai shanu ana tatsan nono ana samun abun alheri da sauransu zaka je ku dan hada hannu duk ai aiki ai su gurfa ai su ai duk mata ma suna yi su ne ma suka fi sada zumuncin nan a irin wannan lokaci kauyuka kauyuka zaka suna me suna shiga kuma dan uwan naka shi ma yafi jin dadi ka je a irin wannan lokacin yana dan wani abin da me zai iya baka to amma ko a haka zaki je ziyara a wannan lokacin ki kyautata niyyarki ibada zaki sada zumunci ziyara ai wanda baka san shi ba ma sai addini ya hada ku idan ka tafi gare shi sai kai masa ziyara har Allah ta'ala sanya mala'ika yake yi a hanya kamar yadda kisan wani ya kasance kisan wani ta kasance da ya tafi wajen dan uwansa wanda addini ne ya hada shi da shi sai Allah turo mala'ika ya tare shi akan hanya ce ina za ka dufa yace gari kaza wajen wani cikin kana da wani abun wata ni'ima ne da wani wata dukiya a wajensa da yake bunƙasa dukiyar take habaka a wajensa zaka je gani ko ɗan shanunka ne a can zaka je duba su ko ɗan awakinka da tumakinka da ɗan agwaginka da kajinka kallaka min ni'matin alaihi tarubbuha kana da wata ni'ima wanda yake bunƙasa maka ita yana maka kiyo yana maka kula da ita akwai rumbunka akwai gonarka a waye sai saka ziyarce shi yace a'a to ina so shi ne don kai don Allah sai ce to ni manzon Allah ne zuwa gare ka Allah yana son ka saboda son da kai wannan uwanka haka a kyautata niyya ziyara din da ibada ce don haka kar ka zo yin wannan ibadar ka ce kana so ka ƙara samun kusanci ne ga yana cikin fa'idojin da ka samu mai ziyara zai ƙara samun kusanci ga danginsa fiye da me dan uwansa wanda baya yin ziyara wani yana ba da dukiya duk wanda ya tashi dawowa to za a ba shi buhun kaza za a hada masa da kaza za a masa kaza za a masa kaza sai ya zama wannan kalufa bari ka je ka samu arziki ka dawo shikenan ka fita ne neman arziki ba wata ziyarar da Allah zai bada lada akan ta ba yauwa ka tsarkake niyyanka sannan Allah ya ga dama zai baka wancan dama zai baka indai ka yi ibadar da kyau ladan lahira sannan kuma zai iya hada maka da yabon kirki a duniya zai iya hada maka da abin duniya ne kai an yaqsid almar'u bi ibadatihi at-taqarruba ila Allah wa at-tawassul ila dari karamatihi ibadat ta zama sila ta sadar da kai zuwa ga gidan karramawarsa aljanna aljanna yana fadan cewa ne Allah yana karrama mutane yana ba su darul karama ko a cikin suratul fajr ko fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati da kai wannan ibada ta sada zumunci ko neman ilimi ko karatun alqur'ani ko sadaka ko azumi ko sallah ko duk sauran ibadojin da kai kai dai a niyyarka manufarka ita ce ibadar ta zama sila ta zama dalilin sadar da kai zuwa ga aljanna ta ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah in wannan ita ce niyyarka to kai abin da ake kiran sa ne al-ikhlas mun gane wannan mun fahimta nufin shi bi ta kawo sai tace man akhalla bi hadha ash-sharti kana mushrika wanda ya tauye wannan sharadin ga ibadarsa domin mukun a ce yayi ikhlasi ya tsarkake ibadarsa ya gyara niyyarsa to ya zama mushriki wanda ya hada Allah da wani Allah cikin niyya man akhalla bi hadha ash-shart sharadi ne na karban ibada to sai kai sakati da shi sai ka warware shi sai baka kula da wannan sharadin ba ka zama mushriki Allah ya sauka ya zama mushriki sai aka ce to me zai taimake ka wajen samun ikhlasi sai ta kawo abubuwa guda uku ga su kamar haka mimma yu'inul mar'a ala al-ikhlas abinda zai taimake ka duk abinda ka zo gashi ziyara za a yi ga mandan za a yi to amma sai ziyarar ta zama an yi ta dan Allah an samu ladan Allah daga karshen ya gida ma ko muka ce zai iya baka abin duniya zai iya baki abin duniya na farko an yatazakkara azamatallah wa istihqaqahu ikhlasal ibadati lahu wahda katuno karin ka tunawa kanka girman Allah da yadda Allah ya cancanci a tsarkake ibada wa Allah shi kadai kar a nufi wani sa akwai mai girma irin na Allah wanda wai har ya kai ka halabto da shi a zuciyanka lokacin da zaka yi abin da Allah ya ce kai akwai wani mai girma ka tuno girman Allah an yatazakkara azamatallah girman Allah wastihqaqahu da yadda Allah ya cancanci ikhlasal ibadati la a tsarkake masa ibada ai shi yace ai wallahi shi yace ai ziyara shi yace ai sallah shi yace ai azumi to kuma anan din kana kokarin bin abin da Allah ya ce ai sai ka tuno wani wai shi ma ya gani shi ma ya yaba shi ma ya bada sakamako in ka tuno girman Allah sai kowa in ba yana da wata girman sai ya fadi a ranka yanzu ana maganar girman Allah ne da yadda ya umarnin ayi wannan abin a gare shi shi kadai so duk lokacin da ka zo ibada sai wani din ya fado maka za ga kamance da komai a ranka Allah kawai ka sa a gaba in ya tazakkara azamatallah واستحقاقه إخلاص العبادة له وحده نبي أن يحرص على كتمان عمله كي قد ينبوي أيكين كويوش أن يحرص على كتمان عمله كوي ما قوى تنقر إذا سكي تأيوكا ودي شكرا دي شكرا ينا وسو أيوكا باسم وايكي سيران دا الله يسوي تون أثير صدن أغاني وايكي سي أبين يبينا سو ولن إنينا تيمكم كوزن إخلاص وزن يدهم الله dama aboye kake ta yi kai iya kokarin ka kake kai abin nan a bayyane aboye saboda me lima warada fil hadisi annabiyina sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin hadisi daga annabin mu yana cewa sab'atun jinsin mutane bakwai yuzilluhumullahu tahta dhillihi yawm alqiyama yawm la dhilla illa dhillu ba ana ne mutum bakwai ne kawai shikenan babu na takwas da zai samu wannan alkhairi da wannan fa'idar ba a'a akwai jinsin me al-imam al-adil ba mutum da ya bada al-imam al-adil duk wani shugaba da ya adalci to ya shiga cikin jinsin wadanda Allah zai sa su a inuwa ranar da babu wata inuwa face inuwar sa rana ta addabi mutane an shiga cikin gumi da takura da waye bal ranan an kawo shi bai wuce masayin kwalli ba a saman kan mutane ga inda kanka yake to tsakanin kanka da rana wannan ranan fa da tana wadancan milamilan dubaduban wato dubban kilometers da mil da sauran su ko to amma wani lokaci a tsananin zafi ya sai ka ji kaman zaka ta farfashe zaka kone gumi ya addabe ka da sauran su to in an dawo da ita saman kan mutane sai kamar mil ɗaya ma wanda kuma abin da ake nufi da shi shine kaman masayin kwalli wani abu da bai wuce kan yatsa ɗaya ba to amma wannan mil na abokin kilometer ba to mu je ko da haka ne a ce tsawon nisan kawai ranar dukan mutane kamar wannan yaya yana nesa ma yaya to akwai waɗanda Allah zai sa su a ƙarƙashin inuwarsa aka ce a shugaba adali duk lokacin da aka samu kaga jinsi ne shabun na shafi ibadatillah saurayin da ya yi samartaka sai ƙuruciyarsa duka cikin bautan Allah bai shigar da sharholiya da iskanci da lalacewa da daga baya ce ai za a tuba a'a duk wanda ya tashi ya yi kyakkyawan tasowa kawai cikin abubuwan addini cikin ibadar Allah maimakon abin nan da yake kwasan samari da yawa sai sun zame wani a cikin zamiyar zai ne zai mutu yana saurayinsa kuma a cikin wannan lalatar da yin masha'a to ga wani kuma shabun na shafi ibadatillah rajulani tahabba fillahi jitama'a alayhi wa tafarraqa alayhi dum mutum biyu da aka samu suka yi soyayya dan Allah suka hadu akan haka suka rabu akan haka su ma za su shiga karkashin inuwar Allah to daga ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha mutumin da yayi wata sadaka sai ya boye ta hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu har ya zama hagudinsa bai san abin da daman sai ya dauka ya bayar akan kansa ba yana kokarin boye abin da yayi kawai haka sa hannunsa aljihunsa misali ya dauko abun ya bayar mai ma tsaya ya kirga ba balle a ce shi ma ya san nawa ba inda ya san 10,000 ne aljihunsa sai in munasaba ta sa ya sai abun 2,000 ya sai abun 1,000 ya sai abun 300 sai ga kudin ya kare kenan ya ba da 6,700 misali dan gari tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha yayi wata sadaqa sai ya boye hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu aka ce har ya zama hagudinsa bata san abin da damansa ta dauka ta bayar yana ta kokarin bubboyewa balle wai ya damu da makwabcinsa da wanda yake tare da shi wai ya san me yayi yana ta kokarin nunawa zai yana dauka yana ba a yara suna kaiwa ba san ma waye abin da ya faru to a takeice yana daga abin da zai taimake ka san ikhlasi yi don Allah shine kai kokarin boye aiki na biyu ko na uku daga cikin abin da zai taimake ka sori abubuwa hudu ta kawo an yahtahdira anna al-ikhlas sababun li hifdhillahi li'abdihi al-mu'min min al-ma'asi wal-makarih qala subhanahu an yusuf alayhi salam kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal-fahsha yace me innahu min ibadina al-mukhlasin ka gane cewa lallai ikhlasi yin abu don Allah tsarkake niyyarka ko yaushe sababi ne dalili ne daga cikin dalilan da suke sa Allah ya rika kiyaye bawansa daga abubuwa biyu kana son kariya daga Allah Allah ya rika kare ka daga sabonsa me kan kullun a sabe ka cikin aikin sabo a Allah ya kare ka kai sai dai a ganka cikin aikin kirki to Allah ne ya kare ka ba dan haka ba da ka zama kamar wancan to in kana so Allah ya taimake ka ya zama ba ka samun kanka cikin sabo wal makare da ababen kimuna nan kaddara musiba kaza ta faru da wani kai Allah ya kare ka kaza ma ya faru bala'i kaza ya abin bai taba ka ba me yasa kai ake kare ka daga waɗannan ababen in kana yin abu don Allah sau da yawa sai Allah ya bi sai ya kare ka Allah yana faɗa dangane da bawansa annabi Yusuf alaihi salam yace kazalika kamar haka ne linasrifa anhu su domin mu kautar da mummunan abu gare shi daga gare shi mummuniyar kaddara ta fadi a kansa kazalika linasrifa anhu su wal fahsha mu kare shi daga fadawa cikin alfasha ai wannan matar ta zo me ta so ta abin dinsa ta lalata shi amma sai Allah ya kare ta hatta iya yaga su rigarsa da sauransu ya gudu Allah ya ce mun masa haka ne saboda mai innahu min ibadina al-mukhlasin yana cikin bayin mu masu tsarkake ayyukan su zuwa gare mu don haka da aka rufe shi da shabi aka rufe an ga kinsa an ga waye ita kuma sai take kokarin nuna cewa a wannan mutumin fa saboda san ko wakin wanda ya rasa ne ba wata mace da za ta ganshi face ta yi sha'awan a ce ya kusance ta da sauransu sauran matan da suke zarginta su tattaru aka tattara su aka kawo su aka ba su abin tabawa da abin yanka aka kawo musu wuka hannunsu sai aka ce to yazo ya shige duk wata san shi bai san ta shirye wani gadan zare ne a wannan matan gari da suka fara zarginta ba tace fa zalika alladhi lumtunni fi wa laqad rawadtuhu an nafsihi fasta'sa illa an yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunanna min saghiri qala rabbi as-sijn uhibbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif 'anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin fastajaba lahu rabbuhu fasarafa 'anhu kaydahunna innahu huwa as-sami'ul 'alim al-ayat kaga aka bijirato da shi shikenan kawai da dan wa ati kulla wahidatin minhunna sikina ko tana dan abinci shingidawan ta ta dan rike dan wani apple din ta za ta yanka ga wuka a hannun ta kawai sai yaro ya zo shigewa an ce ya fita a cikin su duk hankalin su ya tafi kansa
kawai sai suka fara yanka hannunsu wa qatta'na aydiyahum qulna hasha lillahi ma hada bashara in hada illa malakun karim suka ce malaika ne mai karamci wannan mutun ne kuwa kyau gaban aljani
ko kaman malaika ake cewa sai aljani da yake akwai shedanu da sauransu za a iya cewa muni kaman wani shedan misali ma kyau kuma sai a nasabta shi ko ga mala'iku da sauran saboda halittu ne a wajen musulmai yadda aka yi ta siffanta su kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'aluna da sauransu don haka take cewa me ma hadha bashara in hadha illa malakun karim mala'ika ne karamci haka suka faɗa to sai take nuna cewa to wannan ne fa kuke zargi na da shi tana kamar akwai dalilin da zai sa misali ta karkata saboda kinsa da sauransu eh Allah ya bashi kyau na sosai to Allah ya kare shi sai ya zama a lokacin da aka dube shi da alalata shi Allah sai ya kare shi in ya so wanda ya gari gasa ya gudu shi yasa da aka zo shine ya nemi ya lalata da ita ko kuma ita ce ta nemi ta lalata shi sai ake cewa a duba rigarsa in shine ta gaba rigar ta yage yana ta kitirkiri tana ta kokarin abinan sai ta yage rigarsa ta gaba to ana ga shi ne in kuma ta baya ne to yana gogarin gudu ne aka kamo shi da sauransu to Allah ta'ala ya ambata cewa kazalik haka lamarin ya kasance li nasrifa anhu su domin mu kautar masa da mummunan kaddara wal fahsha kawar masa da alfasha idan bai alfasha ba bai sabo ba sannan wani abu bai masa mummunan fenti ba a kaddararsa saboda bi innahu min ibadina al mukhlasin wato ka gane cewa ikhlasin ka da yinka dan Allah sababi ne sau da yawa da zai kare bawan Allah mumini daga fadawa cikin sabon Allah da kuma munanan kaddara المكاري أبينكي نو هكا سكيت إخلاصي كنا نغران السا هدو نغر شيء أن يعلم أن الإخلاص سبب في تفريج الكربات كما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بخالص عملهم ففرج عنهم وقاموا يمشون إلى غير ذلك من فضائله في الدنيا والآخرة ka gane cewa ikhlasi yin abunka dan Allah duk lokacin da zaka yi ibada kai dan Allah dan Allah dan Allah to wallahi sababi ne na kwaranye wa mutun damuwoyi wannan kuma in muka koma hadisin kama fi hadisi salatati alladhina intabaqat alaihim sakhra mutayen da suka shiga kogo sai wani dutse ya zo ya rufe bakin kogo suka tabbatar cewa za su mutu ba abinci a ciki ba numfashi ma mai dadi saboda dutsen ya rufe gaba daya da su to anan fa suka ce to kowa fa ya tuno wani kikkiawan aikin da yayin shi wa Allah shi kadai kowa yi dan ya tuno aikin da ya tsarkake niyyarsa ga Allah shikenan wanda ya tuno kaza wanda ya tuno kaza wanda ya tuno kaza ɗaya daga cikin su yadda ya damu da hidima wa iyayensa da yadda yake gabatar da iyayensa mabukata akan ma ƴaƴansa wata rana ya kawo abin da ya taso zai gabatar wa iyaye in sun ci sa'an nan ya saki kai wannan nono ko wani abu kamanci makamancinsa ga ƴaƴan ya zo ya samu sun yi bacci ya zo yana ta jira da kai wa ƴaƴana to ga iyaye za su ci ba har asuba sai da suka tashi tukunne gabatar musu shi ne ya ambata cewa ya Allah inna yi haka dan neman yardanka ya Allah ka buɗa mana sai Allah ya dan buɗa haske ya dan shigo za a iya numfashi mai dan daɗi da sauransu amma bai kai kuma kai ya iya fita mutum ya iya fita daga kogon ba ɗayan shi ma ya tuno cewa an bar wata amana a hannunsa ta dunkiya wani ya zo ya masa aikin kwadago bai karbi kudinsa ba sai ya saya masa yar dabba daya sai suka zama biyu suka zama uku suka zama goma suka zama ashirin suka zama garke da dabbobi masu yawa wata rana mutum ya dawo ya ce malam wani lokaci mun maka aiki kowa ka bashi ni ban karbi kudina ba ni ya ce kaga dabbobin can da suke can gaba daya tattare su din naka ne ya ce a ba tarka ni ingilanci ni dan kudina kadan ne ya zaka ce in tattara dabba ya ce wallahi duk naka ne tattara ya masa amana kike ne tattara su ya tafi ya ce to ya Allah in nayi wannan dan neman yardanka nayi ikhlasi a ciki ya Allah ka tseratar da mu ka fitar da mu daga damuwan nan kikenan aka fitar da aka sake buda musu amma bai kai su fita ba dayan shi ma ya tuno cewa wata mata ta neme shi ta yi lalata da shi har sai da ya samu dama amma sai ya tuno girman Allah aka tunatar da shi girman Allah sai ya bari dan Allah ya bari dan Allah yana yin addu'a shikenan sai abun ya bude don haka a gane cewa ikhlasi wa Allah sababi ne na kwaranyewa mutun damuwar da ya fada cikin tadda bacin ran da ya shiga cikin sa da bala'i da musibu da suka sauka akan sa kamar yadda hadisin nan ya ambata wadannan mutane da suka yi tawassuli zuwa ga Allah bi khalis amalihim fa farraj anhum sai Allah ya bude musu ya fitar da su daga damuwansu wa qawu yamshuna suka fita daga kogon suka yi tafiyan su ila ghairi zalika min fada'ilihi fid dunya wal akhirah to wadannan abubuwan min al mu'inati aw min mu'inati al mar'i al ikhlas za su taimaki mutum wajen yin ikhlasi da tsarkake niyyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala to a darasi na gaba insha Allah za mu dauki sharadi na biyu daga cikin sharudan karban aiki shine al mutaba'a koyi da shari'a koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikhlasi a cikin dukkan zance da aiki ya Allah ka azurta mu da ikhlasi a cikin dukkan zance da aiki ya Allah ka azurta mu da koyi da biyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin dukkan ayyukan mu هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.